السلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعه كيما السلام عليكم ورحمة الله بركة مرسادة أن يمشي نشا ترى قوت رمضان شكرا تدبور لريه دود عشرين دبقوا بايع هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقم كذوا مدينة واندكم الشين يمشي نشا شاديك نمو sha ɗaya ga watan goma shekara ta 2006 miladiya. A yammacin jiya, idan ba manta ba, mun tsaya ƙarshen aya ta 88 cikin wannan sura mai albarka, suratul tauba. Yau za mu tashi farkon ta 89. Kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya na farko yana cewa, shin ya halatta ka baiwa mutum zakka alhalin kana bin sa bashi, daga baya ka zo ka ce ya biya ka bashinka? Malamai sun ce wannan bai halatta ba, za ka bashi zakka amma ba za ka shartanta masa ba cewa ya biya ka bashinka. Ya cancanta ne ya karɓi zakka, yanzu kuma ya rage ne idan ya karɓi zakkan nan, shin yana da abin da zai gudanar da kansa don ya biya ka bashi, ko zai ɗauki wani abu daga ciki, ko ma zai hana ka bashinka sai nan gaba, don yana da wata matsalar da in ma ya baka kuɗinka sai ya sake cin wani bashin? Kai dai za ka bashi zakka tsakaninka da Allah ba tare da sharɗanta masa cewa lalle ya biya ka bashinka ba. Dai idan kai haka, ka fitar da zakka don ta yi maka amfani, kuma ba a son mutum ya fitar da zakka a fikihance ta yi masa amfani. In ko ka fitar da ita, amfani ya dawo gare ka, to zakkar ka ba ta yi ba. Dan haka mutum yana binka bashi, mutum kana binsa bashi naira 100,000, sai ka fitar da zakka 100,000 ka bashi kansa, sai ya sa aljihu, in ya ga dama baka, in ya ga dama ya ce ga 50,000, ka yi min jinkirin 50,000. Wannan shi ne ya san yaya ne yake ciki a halin yanzu, amma ba daidai ba ne ba, wato ka yi zamiya a cikin kudin zakka. Wannan ya ce yana son a faɗakar da ‘yan uwa da suke zuwa a makare ranar Juma’a, amma sai mutum ya rinka ƙetare sahu har sai ya samu sahu na gaba ko na biyu ko na uku. Lalle kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗakar game da wannan, ya hana mutum ya rinka ƙetare ‘yan uwansa don ya je sahun gaba a ranar Juma’a. Takhaffir riqab kenan, wannan shine takhaffir riqabun nas. Wata rana annabi na cikin huduba, sai wani mutum ya shigo cikin masallaci, sai rinka ƙetare mutane yana son ya zauna a gaba, sai manzo Allah ce ijlis faqad azaita wa anaita, zauna inda kake, ka zo a makare kuma kana cutar da bayin Allah. Ma'ana ya masa tsawa cewa ya zauna a wannan wajen kare karewa gaba. Wannan sai nuna munin abin cikin addinin musulunci. Sai fa idan mutane sun saba su zauna a wani wuri keɓantacce, sai kuma su kyale gaba babu kowa, to a irin wannan yanayi ya halatta ka ƙetara ka je gaban lokacin da aka bar gaban babu kowa. Amma matukar cewa mutane sun cike, amma so kake ka je ka ce da Allah dan buɗa mun, da Allah dan matsa, dan Allah dan gyara, haka kake son ka yi, to ka tabbatar ka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan kuma yake cewa ya kamata a shawarci gwamnatoci da su sanya dokoki na musamman akan masu sana'a ta acaɓa. In ji shi mai tambayar, yace domin galibinsu suna da ƙarancin tarbiyya, ga tukin ganganci, ga yawan haɗurra. Wannan kuma ya faru ne sakamakon gwamnatoci sun zura musu ido. Wannan abin da ya faɗa gaske ne ko ba haka ba? Gaske ne cewa lallai a cikin masu sana'a ta acaɓa akwai waɗanda suke tukin ganganci da goyon uku, wani lokacin da goyon huɗu, wani lokacin ka ga namiji biyu mace ɗaya, gaban namiji tsakiya mace kuma baya kuma namiji kuma, ba muharraman juna bane, ba su taɓa ganin juna ma sai a ranar. To kaga wannan tsabar rashin da'a ne, ko shakka babu, ya saɓa wa ƙa'idojin na addinin musulunci. Sannan ga tukin ganganci da shiga a haka, har gwaninta ce a wajen galibin samari da suke irin wannan tukin, su ba sa tsayawa idan an je wurin da ake tsayawa. Wannan gwaninta ce wayewa ce, binnanci ne, mutum ya shiga a haka ya fita a guje. Wannan kan ya kamata a ce an samar da waɗansu dokoki da za su taimaka wajen tsare rayukan mutane da dukiyoyin mutane. Galibi idan ka je asibitoci na manyan biranen ƙasarmu, sai ka samu ward guda, rukuni guda na gadaje, wanda kawai na ‘yan acaɓa ne wanda suke yawan hatsari. Na san akwai wannan asibitin Mursala a birnin Kano, akwai wannan a waɗansu asibitoci a waɗansu garuruka na daban, wanda wannan ke nuna wato yawan gangancinsu da yawan shiga a haka da suke yi. su kuma din ya kamata su inganta sana'ar su. Bai kamata mutum ya bayar da adireshin sana'ar sa ya zanto adireshi ne na kowa ya ganka ya ga mara kirki ba, tare da cewa cikin sa akwai dattijiya, cikin sa akwai masu iyali, a cikin sa akwai masu tunani da hangen nesa. To amma sun bari waɗanda suke ba dattijan cikin su, ba su da halin dattaku, ba su da da'a, ba su da tarbiya, suna nema su lalata musu sana'ar su ta yadda idan an gan su sai a dauka su duka ba su rike su. Kuma wannan haƙƙi ne na gwamnati a ko ina ta tsara yadda za a wato kowane irin abu da jama'a suka bukatu zuwa gare shi bukatuwa ta tilas dan larura ce ta acaba ba jin dadin rayuwa bane ba, da mai yi da mai hawa da wanda aka dauka da wanda ya dauka din dukkan su larura ne. To amma abin takeici da bakin ciki shine yana daga cikin injazat nasarori wani lokacin da gwamnatoci suke ganin sun yi idan sun kawo mutane babura 2,000, 2,300 da aka kai acaba. Wannan ko ba a kirga wannan a matsayin nasara a kasashen da aka ci gaba, ana kirga wannan ne a matsayin nasara a waɗansu ababe, za a kirga waɗanda ba wannan ba a matsayin ababe na nasara. Ya kasance an bude kamfanoni, kamfani ɗaya zai ɗauki mutum 1,000, 2,000, 2,500 aiki, 2,000 aikin safe, 2,000 aikin rana, 2,000 aikin dare su kwana, kaga anan gurin wajen 6,000 kamfani ɗaya. Wannan shine hakikanin ci gaba. Wannan ko ba zai yi ba sai an samu wadataccen wutar lantarki, ba za a samu wadataccen lantarki ba sai an samu ingantaccen shugabanci, sai an samu kishin kasa, sai an samu kishin zuciya cikin zukatan shugabanninmu. Amma kaga abin takeici da bakin ciki, duka bai ko waɗansu kwanaki ko waɗansu watanni da suka wuce baya ba, gwamnatin tarayya ta zare kuɗaɗe daga gwamnatocin jihohi gaba ɗaya jiha 36 haɗe da birnin tarayya na Abuja, don aka zazzare kuɗinsu, aka yi wani asusu na tsakiya, aka buɗe za a gina tashoshin wutar lantarki guda 7 dukkaninsu a kudancin Najeriya, babu ɗaya arewa. Kuma akwai kuɗin Borno a ciki, akwai kuɗin Kano, akwai kuɗin Kaduna, akwai na Sokoto, akwai na Katsina. Kuma an ce tsari ake bi na federation. Kaga anan gurin ya kamata lokacin da shugaban kasa ya kira wasu taro su yi rigima ko dake-dake su yi akan su kare al'ummarsu. Amma kowa sai dai ya zira musu your excellency, kowa sai dai ya zira musu your excellency ya sace muku kuɗi, menene wanda your excellency ya sace muku kuɗi, ya yi muku kwace, ya yi muku fashi da makami, ina wani excellency ya kwace kuɗi, ya shake kuɗin jama'ar ku? Babu wani your excellency a cikin wannan. Ya kamata su yi rigima su gwamnatin jihohi, shugaban kasa ba shi ya naɗa su ba, jama'a su suka zaɓe su, ba shi suke wa aiki ba, jama'a su suke wa aiki. Amma su kyale ya ɗauke kuɗin gwamnatoci na jihohi ya je ya kafa tashoshin wutar lantarki guda 7, babu ɗaya da aka yi ta a ƙetaren jaba dukkaninsu a kudancin Najeriya. Yanzu kuɗaɗen da mutane suke kashewa kawai wajen sayan janareta, tun daga tela mai shagon ɗinki da zai sai janareta na 10,000 ko na 15,000 ko su haɗa kuɗinsu da sai na 100,000 shaguna wajen 6 ko 7, da masu gidaje da kuɗin man fetur da ake kashewa, waɗannan kuɗin na shekara guda kaɗai ya isa gyara wutar Najeriya. Kuɗaɗen janareton kaɗai da kuɗaɗen man fetur na shekara kaɗai ya isa gyara wutar Najeriya. Sannan kuma sai ka samu waɗansu jihohin, yanzu a wannan shekara ukun da aka yi wadda ake cikin ta huɗu, akwai jihar da ta kashe kuɗi wuri na gugar wuri ₦1,500,000. ₦1,000,000 kusan da rabi ko nawa makamancin haka, dan ta raba wutar lantarki a ƙauyuka. Me tai kawai za ta kafa transformers, falwaya da kuma wayoyin, amma ina wutar? Sai ta zo daga NEPA. To wannan jihar da za ta ƙara waɗansu makamancin wannan kuɗin, ta isa ta yi wa kanta wutar lantarki ta sami wajen 3,000 watt, wanda za ta iya rabawa mutane bayan ita ta shayar da jiharta ta rabawa sauran jihohi ta samu kuɗaɗen shiga. Kuma daga lokacin da ita jiha ta kace ₦1.5 billion ta sanya wutar lantarki a ƙauyuka, da wayar da ta rataya, da falwaya ɗin, da transformer, da sun riga sun zama gargashin NEPA, da an buɗe, an yi bikin buɗewa, sun fita daga gwamnatin jiha. Kai ne ma'aikacin NEPA, haka ne ko ba haka ne? Kaga ya yi dariya, ya san haka ne, shahidin shahidun min ahli haƙƙi ne. Ko da yake an ce ba NEPA ba, PHT Power Holding Company, wasu yanzu ƴan dakon wutar ne, amma ba su suke bayar da ita ba, kaga su ma sun zai, to waye zai bayar? Kaga duk ma wannan wani dabara ce, ita kanta wannan dabara ce ake wa ƴan ƙasa ba su sani ba. Su da da su suke bayar da wutar sai suka canja sunan, wai su ƴan dakon wuta ɗin ne. Aikinsu idan an samu wutar su raba muku, kuma su ba ku bil, kuma su karɓi kuɗi a wajen ku, to amma ina wutar take? Balle tana a dakonta. A takaici dai waɗannan ababu wallahi ba ababen dariya ba ne, ba ababen takaici ne a wannan ƙasa. karancin wutar lantarki ya kashe dukkan masana'antu, su kuma sun suna kakkafa wutar lantarki ta kudu, dukkan wani kamfani da ya kulle a Maiduguri ko a Kaduna ko a Kano sai ya koma Lagos ko ya koma Abeokuta ko ya koma ina ne. Da haka ake, mu kuma nan gurin muna ƙara talaucewa, muna ƙara kaza, sannan waɗanda amanar mu take hannunsu su kuma sun kasa hango abin, ko sun hange shi baya cikin abin da suke wa tunani. Amma wallahi baya cikin ci gaba har kawai gwamnatoci su sayo babura su raba wa mutane. Kuma wani abin da kai sai ka ji wani lokacin chairman na karamar hukuma a ce ai ya raba babura bakwai a karamar hukumar da yake da samari marasa aiki saboda 150 babur bakwai. To ai me? Kuma a dauki wa a ƙauyuka, a dauki wa a kai shi ina? Ya kamata a nan gurin duk su kalli irin waɗannan ababai. Allah rufa mana asiri. Wannan yana tambaya dangane da hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah harrama alaikum huquqal ummahat wa wa'ad albanat wa man anwahat wa kariha lakum qila wa qal wa kasrata su'al wa ida'at albal. Me ne ma'anar wannan hadisi? Ma'anarsa Ubangiji ta'ala ya haramta muku waɗannan al'amuran, huquqal ummahat, ya haramta muku saba ma iyaye mata. A nan an ambaci iyaye mata saboda girman haƙƙin uwa a musulunci ya ɗara na uba. Su duka guda biyun wajibi ne mutum ya kyautata musu, wa bil walidaini ihsana, amma uwa kuma tafi girman haƙƙi sama da uba. Saboda hadisin da wani sahabi yake cewa dukkan mutane wa ya fi cancantar kyautatawa ta, sai manzon Allah ya ce mahaifiyarka, ya ce sannan wa, ya ce mahaifiyarka, sannan wa, har sai dai faɗi mahaifiya sau uku, sannan ya ambaci uba a karo na huɗu. Sai wannan ya nuna mahaifiya ta fi girman haƙƙi, da haka nan ma sai aka keɓance ta da hukunci. Manzon Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku uquqal ummahat, saɓawa iyayenku mata, wa wa'adal banat, da binne ƴaƴaye mata da rai. Wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya, idan mutum an haifa masa mace sai binne ta da rai. Wa man anwahat, Ubangiji ta'ala ya hana ku rowa haɗe da roƙo. Akwai wanda yake da tsananin rowa shi ba zai bayar ba, amma kuma zai roƙi mutane nasu. To ka zama marowaci din baya da kyau, kuma ka zanto marowaci din kuma shi ma duk baya da kyau. Wa kariha lakum qila wa qal, Allah ya ƙi muku qila wa qala, shine yaɗa jita-jita. Ka ji labarin da baka da tabbas, baka san makamarsa ba, amma ka je ka ci gaba da yaɗa shi. Shi yasa manzo Allah ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, ya isu mutul laifi, duk abin da yaje ce sai ya faɗa. In dai duk abin da ka ji sai ka faɗa, baka tsaya kai bincike, to zaka zama tataccen makareci ba tare da ka sani ba. Wa kasrata su'al, sannan an haramta muku, an ƙi muku yawan tambaya. To malamai suka ce abinda ake nufi yawan tambaya a nan gurin, in dai wadda take da alaka da addini ce, ita ce tambaya ta ƴar ƙure. Kana son ka gwada malamin ka ga ya sani ko bai sani ba, kai masa tambaya don ka ƙure shi. To wannan kafiran da sun rinka yawa annabawa irin wannan tambayoyin don su ƙure su. Allah ce am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa' as-sabil. Wato kuna son ku rinka yiwa annabin ku tambayoyi na ƴar ƙure, irin yadda aka rinka yiwa annabi Musa tambayoyi ƴar ƙure a dadan a ƙure shi. To irin wannan tambayar bata halatta ba. Ko mutum yayi tambaya cikin abinda ilmantuwa da shi baya da amfani, jahiltarsa kuma bata cutar da kai komai. To wannan tambayar ma bata da amfani. Kamar mutum ya ce naji an ce Fir'auna yana da wani wazirin sa sunan shi Hamana. To shi Hamana bishi da Fir'auna waye girmoni? Kaga anan idan ka gano waye girmoni sai me, kuma in ka jahilci haka sai me? Sannan shi Fir'auna yana da mace sunanta Asiya, banda ita yana da waɗansu matan? To in ka gano yana da waɗansu matan sai me, kuma in ka jahilci haka kuma sai me? Sannan Fir'auna shekarun sa nawa a duniya kafin ya mutu? Kaga duk waɗannan ilmun la yanfa wa jahalun la yadur, ilimin da baya da amfani, jahilcin da baya cutarwa kenan, abinda malamai ke kiransa kenan. To irin waɗannan tambayoyin ba su da amfani, kuma ba a san mutum ya shagaltar da kansa wajen yin su. Ko kuma ka yi tambaya don a faɗi laifin wani ka ji daɗi, wannan tambayar ita ma ba ta da kyau, don kana da mummunan niyya. Innamal a'malu binniyat, kai niyyar ka yanzu ba ta da kyau. Inda a ce ka yi tambaya don wani ya gane kuskurensa ya gyara, wannan ita ce manufarka, to wannan niyya ce mai kyau. Amma ka yi tambaya don in an faɗi laifinsa kai ka san ba haka ba ne ka ji daɗi, to kaga mummunan niyya ce. Duk irin wannan tambayoyin ba su da kyau. Wa ida'atul mal, Ubangiji ta'ala ya ƙi mana tozalta dukiya. Tozalta dukiya shi ne yin almubazzaranci wajen kashe ta. Wannan haramun ne almubazzaranci. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Allah ce masu albazaranci dangin shaitan ne, yan uwan shaitan ne. Wa kana shaitan rabbihi kafura. Wanda yake cewa sau da dama a cikin tafsirinka sai ka ambaci waɗansu hukunce-hukunce sai ka ce amma ba za a aiwatar da su ba sai karkashin sarki musulmi ko halifa musulmi. Tambaya ta anan, wace hanya ce ya dace a bi don a samar da halifanci na musulunci a ban ƙasa? Hanya ta farko imani. Idan imani ya nuna a cikin zukatan dukkanin musulmi ko kaso mafiya yawa nasu, don ba sharadi ba ne sai kowa musulmai ɗin nan a ce adadinsu, to kowanne ya samu guzuri na imani da ya iya yin jihadi, ya iya ba da ransa, ya iya ba da dukiyarsa, su duka gaba ɗaya ko kaso mafi yawa daga cikinsu. To wannan hanya ta farko kenan. Sannan hanya ta biyu ɗin, to kuma sai a sami wato ainihin hijira. Mutane su ƙaurace wa dukkan tsarin da ba na Allah ba, su rayu akan tsarin Allah bayan imani ya nuna a cikin zuciya. To ita kuma hijira iri biyu ce. Akwai hijira daga shirka zuwa ga imani, daga bid'a zuwa ga sunna, daga sabo zuwa ga da'a. Wannan ita ce hijira ta farko. Dai sai in mutum ya yi ta ne zai iya hijira ta daga gari zuwa gari. Dukkan mutumin da bai ƙaurace wa shirka ba, bai ƙaurace wa bid'a ba, bai ƙaurace wa ayyukan sabo ba, to ba zai iya yin hijira ba wadda take ta daga gari zuwa gari. Dan haka duk lokacin da ake maganar hijira, wannan ake nufantawa a farko. Fa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Kaga ila Allahi wa rasulihi, to kaga kenan ba daga gari zuwa gari ba. Al hijra ila Allah shine suka ce bit tauhid, wal hijra ila rasulillah bi mutaba'ati sunnatihi alayhi salatu wassalam. Ina fata an fahimta. Ibn al-Qayyim yayi bayani mai kyau akan wannan a cikin littafin wannan karamin littafi, ina jin Zadul Muhajir sunan sa ko na makamancin haka, risala ce tsagira, kuma yayi bayani akan hijira da waɗansu bangarori na ta kuma a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. To idan aka samu imani ya nuna a cikin zukatan mutane, aka samu mutane a rayuwarsu ta yau da gobe da mu'amalarsu a gidajensu, su da iyalansu, kasuwancinsu, zamantakewarsu, duk sun kaurecewa ha'inci, sun kauracewa algushu, sun kauracewa dukkan wani tsari na zamba da cuta, sun koma tsarin Allah tsantsa, to wannan tabbatacciyar hijira kenan. To a wannan lokaci su da kansu za su ga waye ya kamata su yi wa mubaya'a a cikinsu, saboda matakinsu na ilimi, matakinsu na ikhlasi, matakinsu na tsoron Allah ya kai na su sallamawa wani, in sun gane wani ya fi su cancanta a ilmance da kuma ta fuskar tsoron Allah da tarbiya. To lokacin da aka sami irin wannan, shine mutane za su iya yin jihadi, sannan sai dole musulunci kuma ta tabbata. Ina fata an fahimta. To kaga hanyar tana da tsawo kuma gajera ce. Tsawonta shine wato tana buƙatar aiki, amma gajarta ta abubuwan da take buƙata ba su da yawa. Matatakala 1 2 3 zuwa 4 sai ga an fada cikin daular musulunci. To amma kafin a tsallake matatakala ta 1, kafin a shiga ta 2, kafin a shiga ta 3, to anan gurin ake samun rudani. Kuma duk lokacin da ka taho za ka tsallake ta farko ka ce banda ita, bari a je ta ukun ko ta hudu. Idan an kafa daular musulunci a dawo a gyara wannan din daga baya, to kuma ka riga ka yi kuskure tun farko, daular ba za ta kafu ba ballantana kuma ka ce ka dawo ka gyara wannan. Sannan samar da daular musulunci wajibi ne namu nan mu duka, amma gyara shikashikan imani a cikin zukata, gyara aqida, gyara sallah, gyara azumi, gyara zakka wajibi ne na kowane ɗaya a karan kansa shi. To kaga akwai bambanci tsakanin wajibinmu na mu duka da wajibin kowa a karan kansa. To ko da wani lokaci mutane ba sa iya taruwa su yi wajibinsu na gari duka, sai bayan sun iya yin wajibinsu a matsayinsu na ɗaiɗaiku. In ba za su iya wannan ba, to wancan ma ba za su iya sa. Allah gane da mu. Wannan kuma yake cewa wai gaske ne cewa sanadiyar fadin Allah ta'ala wa zakirillah kasiran wa zakirati, sanadiyar saukar wannan aya shine zikirin juma'a da ake yi na yan dariƙa, ba gaskiya bane ba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara da kansa dan shi aka saukarwa da Alkur'ani. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqin والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حديث يا ذوكين سنن ابو داود ده الترمذي ده مسلم ده امام احمد ده حنبل. منزا الله تي دكان نمجن ده تاي ده ماتسا cikin dare suka tashi suka yi sallar nafila tare shi da ita, to za a rubuta su cikin wazakirin Allah kafiran wazakirati. Bai ce mana ba wanda ya je zikirin Juma'a suka zagaye kyalle suna yi da sauti ɗaya suna rerawa, manzon Allah bai faɗi wannan ba, amma ya faɗi wancan. Saboda haka fassara ayar ba yadda manzon Allah ya fassara ba, wannan kuskuren fassara ne. Ka duba kuma cikin tafsirin Ibn Kathir, shi zikiri da ake yi na ranar Juma'a da za a haɗu a zagaye kyalle ana yi, shi bid'a ne, bai da asali cikin addini. Dan ana son zikiri kowa ya ce kadai wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, da haka ya kamata ai hattara. Wannan kuma yana tambaya cewa shi dalibi ne a makarantar koyon aikin likitanci a nan Teaching Hospital na Maiduguri, to suna da wani ma'aikaci wanda yake magulmaci, yana yawan hada mutane fada har ma aka rika ganewa. To abin yanzu ya ketare su har ya kai ga yana shiga wajen malamai ko wajen mata na malamai su hada gulma. To irin waɗannan mutane da aka san su, su biyu ne sanannu ne, duk ɗalibai sun san duk wanda aka ga yayi fada mutum biyu wanda suka hada su fada, dan magulmata ne, sun iya ƙarya, sun iya tsegumi. Ya halatta ambaci sunan su akan minbarin Juma'a da laifin su. Mataki da za a yi na farko shine a yi musu nasiha, idan sun kiji ya halatta a faɗi sunan su, kowa ya ji, dan kowa ya kubuta daga sharrin su. Amma sai an an musu wancan sun kiji, sannan za a je wancan. Allah shirye da su su gane. Wanda yana magana kan manyan sunayen littattafai da suka shahara a fannin adabi tare da sunayen mawallafan su. A'a. Nan kaga ba tambaya bace ba ta. Makaranta a fagen adab sun ambaci rukunan adab, suka ce rukunan adab ga ɗalibin da yake son ya karanci adab ya san shi littattafai hudu ne. Allah sa an iya tuno su duka. Na farko akwai littafin Adabul Katib na Ibn Qutayba. Kaman juz'i ɗaya ne, bai fi wannan girma ba haka. Littafi ne mai kyau ƙwarai da gaske. Na biyu akwai littafin Al-Bayan wa Tabyin na Jahiz. Wannan littafi ne babba kamar mujalladi uku. Sannan kuma akwai littafin Al-Kamil fil Lughati wal Adab na Al-Mubarrid. To na manta na hudu. Amma dai waɗannan ukun Allah ya sa na tuno su. Sukan ce waɗannan su ne rukunai a adabin Larabci. Duk wanda ya karanci waɗannan su sai zai kwarance, zai gwanance a adab. To banda su kuma akwai littattafai na adab masu yawa, ko na da ko na yanzu. Daga ciki akwai littafi mai kyau na Ibn Abdul Barr, littafin Bahjatul Majalis. Wannan littafin yana da kyau, juz'i uku ne, shi ma na adab. To banda shi akwai tare littattafai masu yawa, shi dai adab ba tare littafin bane ba, yawan karatun shi ne adab. Idan kana so ka kware shi ne yawan karatu, kamar yadda shi Jahiz ya rinka yi, tunda shi ne duk wanda zai maganar adab sai ya kawo maganar Jahiz. To shi kuma Jahiz, wato wajen dai nacin karatu, lalle ana sarawa Jahiz. Mutumin da yake zuwa shagon da ake sayar da littattafai ya biya kuɗi, ya ce a bashi dama ya kwana a ciki. Su kuma su samu riba biyu, gashi ya basu kuɗi zai kwana a ciki, kuma gashi yana musu gadi. Shi kuma gurin sa ya karanci littattafan da baya da su a labarari dinsa, waɗanda zai kwafe kuma ya kwafe da hannu. Suka ce duk irin yadda ya ƙoƙarin ya cikawa littattafai alƙawalinsu, su littattafai ba su cika masa alƙawalinsa ba, domin littattafai ne suka jibgo masa aka yi faɗi ya mutu saboda nacin karatu. Shi ne ce duk abin da ka gani a rubuce ka karanta. Wannan falsafa ta shi ta duk abin da ka gani a rubuce ka karanta. Waɗansu ɗin sun ɗauke ta a matsayin falsafa ce mai kyau. Suka ce domin ɗayan biyu ne, in mai amfani ne zai amfane ka, in mai cutarwa ne kuma ka gane cutar sai ka kauce mata. To amma ba kowa ne kuma zai karanta cuta ya gane cuta ce ba. Yana fata an fahimta. Sai bayan mutum yana da hasana, yana da garkuwa da za ta tsare shi. Amma dai babban abin da ke sa mutum ya kware a fagen ilimi, wanda kuma adabi na ciki, shine yawan karatu, yawan karance-karance, yawan kwatanta abin da ka karanta da abin da wani ya karanta. Suka ce dan kayi karatu kai kadai a gida, kayi nazari, baka tattauna da kowa ba, baka sanin ka sani ko ka fahimta daidai ko kayi kuskure, amma sai ka hada kai da wani. Yanzu ko mahaddaci baya gane lalle haddasa tano na sai ranar da yaje aka kafa tukuri da shi, aka yi musaffa daga bakara zuwa nasi, aka kwana yaga cewa bai ha'inci kansa ba wajen da anjima ya dauki buta. Ka san akwai gardawan da suke dabara, in ya ga ta kusan zawowa ga zagawowa kansa, yi lissafi yaga izufin da za a zo kansa yana da wahala, sai ya dauki buta, wai zai canja alwala. A kwanacin baka gudu wajen canja alwala ba. To kai ne hafizi, dan ka ji su sun ji ka, shi sa ɗaya daga cikin malamai ke cewa duk abin da ka karanta baka gane ingancin sa sai ka hada da abin da wani ya karanta, amma ka je kai nazari kai kada kullu a cikin gida baka tattauna da kowa ba, baka yi gumurzu da ɗaliban ilimi ba, daga kai sai waɗansu ƴan muridai da suka zagaye ka da kayan magana sai sami ina wa a tsana, ya za ka gane kai malami ne? Sai ka hadu da sauran ka ce an ce an yi bayayyar dalili, an yi musayar dalilai da ka'idoji na ilimi, to sannan kasancewa eh ka isa kai ma ka fito kai magana. Imam Malik ce ban yadda na fara karantarwa ba sai da mutum 70 cikin waɗanda sun isa a Madina suka ce ya kamata ka fara karantarwa, sun gwada shi sun ji shi, shi ma ya gwada su ya ji su. To amma yanzu kaga abun ba haka yake ba, duk wanda ya ga dama kawai sai ya wa kansa nadi kawai ya fito ya ce shi ma malami ne, illa iyaka ruku nan zama malanta gurgudan yadda raunanka ya fi girma. Kuma in ka ga dama rawanin ka yi shi mai launi launi rodi rodi shine binni dan ka bada tsoro, wani kore kore tsanwa tsanwa. Allah rufa mana asiri, Allah ba mu ilimi mai amfani. Ubangiji ta'ala ya ce lakinir rasul wal ladina amanu ma hu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Amma annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi sun yi jihadi da dukiyoyinsu da kayukansu sannan suka yaɗa addinin musulunci. Wa ulaika lahumul khairat, lalle waɗannan suna da alkhairai masu tarin yawa. Ko kace lahumul khairat, an yi musu alkawali na matan gidan aljanna da aka ce fihinna khairatul hisan wa ulaika humul muflihun, sannan waɗannan suna za su rabauta. Ayar da muka tsaya jiya kanta kenan, yau kuma zamu tafi aya ta gaba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
Ubangijeci a adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, wato Allah ya yi musu tanadin aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gine-ginanta ko kuma karkashin itacen da ke cikinta. Khalidina fiha, za su dawwama a cikinta. Zalikal fawzul azim, wancan kam shine rabo wanda yake mai girma. Allah sa mu cikin su. Allah ya ce waja'al mu'azziruna min al-a'rabi, sai masu ba da uzuri suka zo min al-a'rabi, cikin mazauna karkara. Al-a'rab jam'i ne, mufrad din kalmar a'rabi. Al-a'rabiyu ya zama mazaunin karkara guda daya, amma al-a'rab mazauna karkara su da yawa. Waja'al mu'azziruna min al-a'rab, masu ba da uzurin cewa ba za su je yaki ba daga cikin mazauna karkara, sai suka zo liyu'dhana lahum, dan ayi musu izini su zauna ba sai an tafi da su yakin Tabuka ba. Wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu, amma waɗanda suka ƙaryata Allah, suka ƙaryata, suka yi wa Allah da manzon Allah ƙarya kuwa, su ne munafukai, su kan sun yi zaman su a gida. Waɗansu daga cikin su zo su ba da uzurin ma na ƙaryar ba su zo ba. Allah ce sayusibu alladhina kafaru minhum azabun alim, lalle da sannan zai shafi waɗanda suka kafirta, wato azaba wadda take mai radadi. Malamai sun yi sabali dangane da kalmar al-mu'azziruna, don waɗansu suna fassara ta da masu uzurin ƙarya, masu uzuri amma na ƙarya. Idan mun fassara ta da masu uzurin ƙarya, sai mu ce ashe munafukai waɗanda ba su je yakin Tabuka ba iri biyu ne. Iri na farko, waɗanda suka zo suka ba da uzurin ƙarya su ne waja'al mu'azziruna min al-a'rabi liyu'zana lahum. Kashi na biyu su ne waɗanda su suna ganin ma ba sai sun zo sun faɗi uzuri ba, kawai za su yi zaman su a gida, su ne waqa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu. Waɗansu malaman suka ce a'a, al-mu'azziruna su ne waɗanda suka ba da uzuri na gaske. A larabci al-mu'azzir ma'ana wanda ya bada uzuri na gaske, ya faɗi uzurin da lalle gaske ne. To irin waɗannan su ake nufi. Suka ce dan abin da yasa aka ce su ake nufi a ayar, Ubangiji ya bambance su da nabiyinsu, su ne waqa'ada allazina kadhabu Allah wa rasula, su waɗannan nabiyin da suka zauna an siffanta su cewa kadhabu Allah wa rasula, sun yi wa Allah da manzon Allah ƙarya. Wannan sai nuna waɗancan na farkon kenan su ba ƙarya suka yi ba, uzurin gaske ne suka faɗa. Allah ce laysa alal du'afa'i
laysa alal du'afa'i wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
Ubangiji ce laysa ala du'afa'i, abinda ake nufi da ad-du'afa anan sune gajiyayyu, waɗanda sun gajiya saboda shekaru sun yi musu yawa, tsofaffi kenan. Wala ala al-marda, abinda ake nufi da al-marda anan gurin sune marasa lafiya, jam'i ne na kalmar marid. Wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun, sannan babu laifi kan waɗanda ba su samu abinda za su ciyar ba wajen tafiya yaki. Dukkaninsu da ad-du'afa da kuma almarda da alladhina la yajiduna ma yunfiqun dukkanin su laysa alaihim harajun, babu wani kunci akan su. Lafazin haraj na nufin adh-dhiq, wadanda suka ce alharaj na nufin adh-dhanb, laysa alaihim dhanbun fi tarkil jihad, laysa alaihim dhanbun fi adami khurujihim ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 'ama tabuk, ba su da laifi da suka zauna a gida ba su fita tare da annabi ba wajen yakin tabuka, saboda suna da dalili na gajiya. So gajiyayyu ne, ad-du'afa gajiyayyu saboda tsufa ko saboda kuturta ko saboda makanta ko saboda gurguntaka. Sannan al-marda marasa lafiya, suna da wani dalili na rashin lafiya da ya hana su. Sannan kuma alladhina la yajiduna ma yunfiqun, wanda ba su da kuɗin da za su sai dabbar da za su hau su tafi, kuma tafiyar ta fi ƙarfin a tafiya ƙasa, tunda kilomita 600 doriya kaga tafiya ce mai nisa. To irin waɗannan sai Allah ya ce babu laifi a kansu don ba su je yakin Tabuka ba. Wato wanda baya cikin wannan, idan bai je yaki ba zai zama abin zargi, amma kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun waɗannan baya zama akan abin zargi idan bai je yaki ba, amma da sharaɗi idza nasahu lillahi wa rasuli, idan sun tsantsanta tauhidinsu ga Allah kuma sun tsantsanta biyayyarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin an-nushu a cikin larabci na nufin al-ikhlas, dan haka manzon Allah ya ce addinun nasiha, addinun nasiha, addinun nasiha. Sahabbai suka ce liman ya rasulullah, sai manzo Allah ya ce lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, shi addini gaba ɗayan sa tsarkin zuciya shine addini, kyautata niyya shine addini. Sai suka ce kyautata niyya game da wa? Sai ya ce game da Allah. Idan mutum yayi tsarkin zuciya game da Ubangiji, bai jingina masa abokin tarayya ba, bai jingina masa sa'a ba, bai jingina masa da ko mace ba, sannan ya kadaita shi da ibada shi kadai, to wannan shine an-nasihatu lillah. Amma an-nasiha li rasulillah, tsantsanta biyayyarka ga manzon Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, duk abinda aka ce wane ya ce, su wane sun ce, su wane sun aikata, kai ba za a rude ka da yawan su ko kuma karancin adadin su ba, kai dai kana so su samu shaida daga bakin manzon Allah shine yace kafin su ce. In abin nan da su wane da wane suka ce, manzon Allah ya ba da shaida akan sa, to sai kai biyayya, dan kai kana tsantsanta biyayyarka ne ga manzon Allah. Ibada ta Allah ce shi kadai, biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai zai bayanin yadda za a bi Allah. Banda manzon Allah ba wanda sai ya bayanin yadda za a bi Allah. In har ka ce ga hanyar da za a bi Allah, ya zanto ta manzon Allah kamar maita, ba sabuwa ka kirkiro ba, ba sabuwa ka kago ba. Shine Ibn al-Qayyim ke cewa الطرق الى الله كلها مسدوده الا طريق واحد, hanyoyin zuwa ga Allah gaba daya a toshe suke, a rufe suke, a kulle suke, sai hanya daya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa Allah ya ce izana sahulillahi wa rasuli, dan haka nasiha ga manzon Allah shine tsantsanta biyayya gare shi, nasiha ga littafin Allah yadda da cewa wahayin Allah ne, karanta shi, fahimtar sa, sannan yin aiki da abin da ya kunsa, sannan kiran mutane zuwa ga haka. Nasiha game da shugabannin musulmi, karfafar su idan sun yi daidai, yi musu nasiha idan sun yi kuskure ta hanyar da ta dace. sannan kuma nasiha game da sauran talakawa sauran gaba garin musulmi shine ka tsare wa kowane musulmi jininsa ba za ka zubar masa da jininsa ba ta hanyar duka ta hanyar sauka ta hanyar tsara ta hanyar kisa ta hanyar yi masa lahani sannan ka tsare masa dukiyarsa ba za ka masa sata ba ba za ka masa yankan aljihu ba ba za ka masa algushu ba ba za ka masa magudi ba ba za ka masa kwace ba sannan kuma ka tsare masa mutuncinsa kada kai masa kage ka siffanta shi da siffa da za ta kaskantar da shi kawai dan ya baka haushi kai ko kafi kowa sanin cewa wannan siffar ba tashi bace ba kowanne musulmi yana bin ka bashin waɗannan ababen guda uku jininsa mutuncinsa dukiyarsa to wannan ita ce li'immatul muslimina wa ummatihi Ubangiji ta'ala ce da sharadi idza nasahu lillahi wa rasuli ma 'ala al-muhsinina min sabil lafazin sabil anan wadansu sun fassara shi da cewa iqab wadansu kuma sun fassara shi da cewa al-itab idan an ce al-itab abin nufi ma 'ala al-muhsinina min sabil babu zargi ga wadanda suke da ihsani duk mai ihsani babu zargi a kansa mai ihsani anan sune waɗanda suka zauna ba su je yaƙi tare da annabi ba saboda wani karɓaɓɓen uzuri a shari'ance to kaga su waɗannan masu ihsani ne da haka babu zargi a kansu idan ka fassara shi da iqab ma'ana ma'al muhsinina min iqab ma'ana dukkan waɗanda suka yi ihsani babu wata uquba a kansu Allah madaukakin sarki ba zai musu azaba ba a sanadiyar rashin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah kuma mai jin kai ne sai Allah ya sake cewa wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum haka babu laifi akan wadanda suka zo maka litahmilahum dan ka basu abun hawa qulta kai kuma sai kace da su la ajidu ba ahmilukum alayhi ba da abun hawan da zan baku ku hau ku je ta guka tawallaw su kuma sai suka juya wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i idanansu sun cika da hawaye shine tafidu min ad-dam'i asalin ayn wanda shine ido la yafidu الدمء هو الذي يفيض الماء هو الذي يفيض اما ان جينا الفيض كو الافاضه زوا ga ido dan mubalaga a cikin larabci amma in ba haka ba ai ido baya gudana da kansa abinda ke cikin ido shike gudana wato hawaye duk abinda yake ruwa ko dangin ruwa shike gudana amma kwayar ido ba dangin ruwa bace bata gudana amma sai aka jingina gudana zuwa ga kwayar ido ana nufin hawaye dan mubalaga na kaiwa matuka wajen kukan su cewa kuka ne na gaske ba kukan munafici ba don mai kukan munafici ba da dukkan ido yake ba aran hawayen yayi dan haka za ka ganshi a gefen nan ko a gefen nan ba zai cika ba gaba ɗaya ta ko ina shi yasa suke cewa iza tabakkadumun fi jufunin tabayyana man baka mimman tabaka idan hawaye suka yawa a ido ka kalli wannan ka kalli wannan ka kalli wannan to za ka gane mai kukan gaske da ko mai kukan ƙarya akan gane su idan Allah ya baka basira idan Allah ya saka cikin masu gane al'amuran ubangiji ta'ala ce wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam da suka zo manzon Allah ce bani da abin hawan da zan dauke ku sai suka juya suna ta kuka za a tafi jihadi ba tare da su ba kaga shauki da sha'awar yada addinin musulunci da yadda musulunci ya ratsa cikin zukatansu hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari wani kaso na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin al-ash'ariyuna sune mutanen Abu Musa al-Ash'ari kabila ce daga kasar Yaman suka zo wajen annabi suka ce a bamu abin hawa da zamu hawo mu tafi jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waiga yace ba ni da wani abu da zan baku wallahi la ahmilukum wallahi ba zan baku abin hawa ba ni da abin hawan da zan baku ku tafi wama indi shay wama indi ma ahmilukum alai to ana nan kuma ashe kuma akwai wadansu sojoji da manzon Allah ya tura dan kai farmaki wajen wadansu masu adawa da musulunci to sai suka ci nasara a wajen yaki sai suka zo da ganima cikin ganimar kuma har da ababan hawa raƙuma da dawaki sai manzon Allah ya kirawo su yace ainan nafarul ash'ariyun ina wadannan gungun mutanen kabilar ash'ariyun suka ce ga mu suka dawo wajen manzon Allah sai manzon Allah ya ba su raƙumi guda biyar yace to ga abin da ya samu sai ku san waɗanda za su hau sauran kuma su haƙura lokacin da ya ba su wannan raƙumi guda biyar sai suka zo suna cewa manzon Allah amma ka manta faɗa zuran tsuwa kai cewa ba za ka ba mu abin hawa ba yace eh na rantsa a lokacin ba ni da abin hawan ne amma kuma yanzu gashi ya zo sai in ba ku ba yanda za a yi irin tsuwa cewa ba zan yi kaza ba daga baya kuma sai in samu daman yin shi kuma in ga yin ya fi alkhairi face sai na yi dai in samu alkhairin idan ya so na yi kafarar rantsuwata to sai manzon Allah ya sunnanta mana cewa idan mutum ya rantsa cewa ba zan yi kaza ba, daga baya yaga yin wannan abin shine alkhairi, to ya kamata yayi wannan alkhairin sai kuma ya kafara rantsuwar sa. In kuma ya rantsa cewa sai nayi kaza, daga baya kuma yaga yin wannan abin ba alkhairi bane, to gare ki idan ya so daga baya kuma sai ya kafara rantsuwar sa. Ala kulli halin dai, cikin waɗannan waɗanda suka zo gaban manzon Allah suna kuka, daga baya waɗansu an samu abin hawa da suka tafi, waɗansu kuma ba su samu abin hawa ba, sun zauna. Da haka Ubangiji kuma ya riga ya kore zargi gabanin su, domin faɗin sa wala alal ladina zama a tauka, an yi atafin sa ne akan laysa alal du'afai wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Ha kuma wala alal ladina zama a tauka laita hamilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi harajun, suma babu haraj akan su, babu kunci akan su. Tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i, suka juya suna kuka hazanan, domin damuwar Allah ya jidu ma yunfiqun, ba su samu abin da zasu sai dabba su yi guzuri don su fita yakin ba. Sai Allah ce
innama as-sabilu 'ala alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya رضوا بأن يكونوا مع القوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
إنما السبيل على الذين يستأذنونك سندين زرقي إذا من فسر سبيل لتوا زرقي كوكما سندين أقوبة دا عذابة إذا من فسر توا السبيل أنا نفهم العقاب والعذاب sanade kadin zargi yana hawa ne alal ladina yasta'zinuna kan wadanda suke neman izininka su ce ba za su fita yaki ba wa hum aghniya alhali suna masu wadata suna da abin da za su sai dabbar hawa suna da abin da za su yi guzuri suna da abin da za su sai kayan abinci su barwa mutanen gidansu har su je su dawo amma tare da haka sai suka zo suka bada uzurin kariya dan kar su je yaki irin wadannan su ne zargi ke hawa kansu radu bi an yakunu ma alkhawalib sun yarje wa kansu zama tare da zaunannu a gida su ne mata da yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba wa taba'a Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun ubangiji ta'ala ya sanya murfi akan zukatan su ba za su taba sanin alkhairin dake cikin fita yaki ba ba za su taba sanin alkhairin dake cikin dacewa da shahada in an fita yaki ba wato shi yaki yana tabbatar da martaba ce ta al'umma in har sun gane shi to su ba za su fahimci haka ba ya'tadhiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim suna kokarin gabatar da uzuri gare ku lokacin da kuka dawo wajen su wato haka muna kuka suke idan an tafi yakin ba da su ba suka tabbatar annabi ya je ya dawo lafiya to sai su rinka tanadan uzuri kowa yana tanadan ƙariyar da zai je sai Allah ce qul la ta'tadiru in sun zo za su yi magana ka ce da su la ta'tadiru kar ma ku bani hanzari kar ku ce za ku faɗa mun uzuri lan mai ihsani anan sune waɗanda suka zauna ba su je yaki tare da annabi ba saboda wani karɓaɓɓen uzuri a shari'ance to kaga su waɗannan masu ihsani ne dan haka babu zargi akan su idan ka fassara shi da iqab ma'ana ma'al muhsinina min iqab ma'ana dukkan waɗanda suka yi ihsani babu wata hukuma akan su Allah madaukakin sarki ba zai musu azaba ba a sanadiyar rashin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah kuma mai jin kai ne sai Allah ya sake cewa wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahum haka babu laifi akan wadanda suka zo maka li tahmilahum dan ka basu abin hawa qulta kai kuma sai kace da su la ajidu ba ahmilukum alayhi ba da abin hawan da zan baku ku hauku je ta buka tawallau su kuma sai suka juya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i idanansu sun cika da hawaye shine tafidu min ad-dam'i asalin ayin wanda shine ido la yafidu ad-dam'u huwa allazi yafidu al-ma'u huwa allazi yafidu amma an jingina al-fayd ko al-ifada zuwa ga ido dan mubalaga a cikin larabci amma in ba haka ba ai ido baya gudana da kansa, abinda ke cikin ido shike gudana, wato hawaye da abinda yake ruwa ko dangin ruwa shike gudana, amma kwayar ido ba dangin ruwa bace ba ta gudana, amma sai aka jingina gudana zuwa ga kwayar ido ana nufin hawaye dan mubalaga na kaiwa matuka wajen kukan su, cewa kuka ne na gaske ba kukan munafici ba, don mai kukan munafici ba da dukkan ido yake ba, aran hawayen yayi dan haka za a yayi dan haka za a ganshi a gefen nan ko a gefen nan ba zai cika ba gaba ɗaya ta ko ina, shi yasa suke cewa iza istabakat dumu'un fi jufunin tabayyana man baka mimman tabaka, idan hawaye suka yawa a ido ka kalli wannan ka kalli wannan ka kalli wannan, to zaka gane mai kukan gaske da kuma mai kukan ƙarya, akan gane su idan Allah ya baka basira, idan Allah ya sa ka cikin masu gane al'amuran. Ubangiji ta'ala ce wala ala alladhina izama atawka li tahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam, da suka zo manzon Allah ce bani da abin hawan da zan dauke ku, sai suka juya suka juya suna ta kuka za a tafi jihadi ba tare da su ba, kaga shauki da sha'awar ya da addinin musulunci da yadda musulunci ya ratsa cikin zukatansu.
Wani kaso na sahaba
hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari, wani kaso na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin al-ash'ariyuna, su ne mutanen Abu Musa al-Ash'ari, kabila ce daga kasar Yaman, suka zo wajen annabi suka ce a bamu abin hawa da za mu hawa tafi jihadi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waiga ya waiga yace bani da wani abu da zan baku, wallahi la ahmilukum, wallahi bazan baku abin hawa ba, ba ni da abin hawan da zan baku ku tafi, wama indi shay wama indi ma ahmilukum alayhi,
farmaki wajen wadansu masu
ado ana nan kuma ashe kuma ko wadansu sojoji da manzon Allah ya tura dan kai farmaki wajen wadansu masu adawa da musulunci, to sai suka ci nasara a wajen yaki sai suka zo da ganima, cikin ganimar kuma hadda ababan hawa rakuma da dawaki, sai manzon Allah ya kira su yace aynan nafar al-ash'ariyun, ina wadannan gungun mutanen kabilar al-ash'ariyun, suka ce ga suka dawo wajen manzon Allah, sai manzon Allah ya basu ragumi guda biyar yace to ga abin da ya samu, sai ku san wadanda za su hau sauran kuma su kura, lokacin da ya basu wannan ragumi guda biyar sai suka zo suna cewa manzon Allah amma ka manta faɗa zuran tsuwa sai cewa ba za ka ba mu abin hawa ba, yace eh na rantsa a lokacin ba ni da abin hawan ne, amma kuma yanzu gashi ya zo sai in baku, ba yanda za a yi irin tsuwa cewa ba zan yi kaza ba, daga baya kuma sai in samu daman yin shi kuma in ga yin ya fi alkhairi, ba ce sai na yi sai in samu alkhairi idan ya so na yi kafara ran tsuwa ta, to sai manzon Allah ya sunnanta mana cewa idan mutum ya rantsa cewa ba zan yi kaza ba, daga baya ya ga yin wannan abin shine alkhairi, to ya kamata ya yi wannan alkhairin sai kuma ya kafara ran tsuwa ta, idan kuma ya rantsa cewa sai na yi kaza daga baya kuma ya ga yin wannan abin ba alkhairi bane, to gane idan ya so daga baya kuma sai kafara ran tsuwa ta, da suka tafi wadansu ba su halin ne cikin wadannan wadanda suka zo gaban manzon Allah suna kuka daga baya zargi ga bunan abun hawa, da suka tafi wadansu kuma ba su samu abun hawa ba sun zauna, da haka Ubangiji kuma ya riga ya kore zargi ga bunan su, domin fadin sa wala alladhina zama a tauka an yi abafin sa ne akan laysa ala dhuafai wala ala almarda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfikuna harajun hakum wala ala alladhina zama a tauka li tahmilahum qulta la ajidu ma yunfikukum alayhi harajun, kuma babu harajin kan domin da babu kunci akan wallahu wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i sayyidu juya sana kuka hasanan domin damuwar Allah ya tudu ma yunfikun, ba su samu abin da zasu sai dan ba su yi kuzuri dan domin damuwar Allah ya tudu ma yunfikun, ba su samu abin da zasu sai dan ba su yi kuzuri dan su ta yake
dan kawhum awaniya rabu bi an yakunu ma al-qawanif wa taba Allah ala qulubihim فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
Inna masabilu ala alladhina yasta'zinunak, sanadin zargi, idan mun fassara sabil da cewa zargi ko kuma sanadai uquba da azaba, idan mun fassara cewa as-sabil anan ana nufin al-iqab wal azab, sanadai kadai zargi yana hawa ne alal ladina yasta'zinuna, kan wadanda suke neman izininka su ce ba za su fita yaki ba, wa hum aghniya alhali suna masu wadata, suna da abin da za su sai dabbar hawa, suna da abin da za su yi guzuri, suna da abin da za su sai kayan abinci, su barwa mutanen gidansu har su je su dawo. Amma tare da haka sai suka zo suka bada uzurin ƙarya dan kansu je yaki, irin waɗannan su ne zargi ke hawa kansu. Radu bi an yakunu ma al-khawalif, sun yarje wa kansu zama tare da zaunannu a gida, su ne mata da yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba. Wa taba'a Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun, Ubangiji ta'ala ya sanya murfi akan zukatansu, ba za su taɓa sanin alkhairin da ke cikin fita yaƙi ba, ba za su taɓa sanin alkhairin da ke cikin dacewa da shahada in an fita yaƙi ba. Wato shi yaƙi yana tabbatar da martaba ce ta al'umma in har sun gane shi, to su ba za su fahimci haka ba. Ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim, suna kokarin gabatar da uzuri gare ku lokacin da kuka dawo wajensu. Wato haka munafukai suke, idan an tafi yaƙin ba da su ba, suka tabbatar annabi ya je ya dawo lafiya, to sai su rinka tanadan uzuri, kowa yana tanadan ƙaryar da zai je. Sai Allah ce kul la ta'taziru, in sun zo za su yi magana ka ce da su la ta'taziru, kar ma ku bani hanzari, kar ku ce za ku faɗa mun uzuri, lan nu'mina lakum, mu ba za mu gaskata ku ba akan uzurin da za ku ba mu. Kad naba'ana Allahu min akhbarikum, Ubangiji ta'ala ya riga ba mu labarin ku tuntuni, an saukar da wahayi, an fallasa ku, an faɗa mana munafukai mun gane su. وسير الله عملكم ورسوله, وبنجي تعالى زي جايكم سنكم من زنزرة النبي صلى الله عليه وسلم شي ما زي جايكم, ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة سن امي شيخ زواج مثلا غيب مثلا بيني شيني الله تعالى, فينبئكم بما كنتم تعملون سيباكو لاباري ايرن ابين دكوكا كسن شيخنا اي كتاوى واتو انانغورن كاكسكين فاتن شيوى لا تعتذروا كرمكو كاو اوزري. Wato ana nufin kenan uzurin ku bai da amfani ko kun kawo, in dai mutum ya zama uzurin ƙarya zai bayar a sanin masalin bayyane shine Allah ta'ala, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sai ba ku labarin irin abin da kuka kasance kuna aikatawa. Wato anan gurin kaga cikin faɗin cewa la ta'tazuru kar ma ku kawo uzuri, wato ana nufin kenan uzurin ku bai da amfani ko kun kawo, in dai mutum ya zama uzurin ƙarya zai bayar a sanadiyar rashin fita da annabi sallallahu alaihi wasallam, to uzurinsa bai da amfani kenan. Allah ya riga labartawa annabi labarinsa shi da waɗanda suke tare da shi. Sai Allah ya ce
ya'lifuna billahi lakum idzan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
ma'anar najasa ko yana zuwa da ma'anar abu mai wari, abu mai doyi, abin da yake datti. Ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يأكلون. أو نقولكم أنا فسر الرجس لتوى العذاب وتوى عذابا كنا ده كإذا أن فسر شيء لتوى رجس سو نجساني أنا نفي النجاسة ما أنا وياه. إلين يدك مشركي أكتب مسو نجسة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون najasun fala yaqrabul masjid alharam ba'da amihim hadha. Abinda ake nufi da najasa ma'ana wuya, kila wani ce to ai an sassauta musu, tunda an ce najasa ce ta ma'ana, ba najasa ce ta wanda za a taba a hannu a ce dole sai an wanke ba, ba wanda ido ke gani ba, ba wanda kafa ka iya takawa ba, a'a hakikanin gaskiya ita najasa wanda ido ke iya gani, hannu ya iya tabawa, kafa ta taka, ai kaga da an sa mata ruwa ta riga ta kau. To amma najasa wadda take ma'ana wuya, ruwa baya kawar da ita sai wutar jahannama. To kaga inda illata take gina. Da haka aka ce innamal musyrikuna najasun, da haka su ma nan munafikai aka ce fa'aridu anhum, ku kawar da kai ku kyale su, innahum rijis, su din najasa ne. Abin nufi datti ne. Istighfarin ku ba za ta yi musu amfani ba, ko da kun yi musu. Ku ce za ku yi musu addu'a ba za ta yi musu amfani ba. Su mutu ku yi musu sallah ba za ta yi musu amfani ba. Abinda zai kawar da dattin su shine wutar jahannama tana can tana jiransu. shine innahum rijis, domin inda a ce laifin da suka yi kankani ne da Allah zai bayar da daman a zarge su, me yasa ba ku yi ba? Amma sai Allah ce fa'aridu anhum, laifin da suka yi ba kankani bane. Kai musulmi idan kai kuskure, kai ne kake bukatar zargi, sai a yi maka nau'i na zargi, ko a kausata harshe a gare ka cewa baka kyauta ba, baka yi daidai ba, ko a yi maka alrubi cikin taro ba wanda ya san kai ne sai shi wanda ya magana da kai mai laifin, ko kuma a bayyana sunanka kowa ya ji, duk wannan nau'i ne na me, na zargi. Idan an yi maka wannan gata ake maka cewa dai ana faɗin laifinka don ka gyara, ko kuma wani lokacin ta kai a yi maka bulala, in abin yana da haddi na a yi bulala, to kaga duk wannan nau'i ne na me, na zargi, wanda ake wa wannan shine mummuni. Amma wanda yake kafiri ko munafiki, wanda munafuncinsa ya kai shiga cikin wutar jahannama, ba a yi masa irin wannan zargi, akan kyale shi ne dan saboda zargi ba zai masa amfani ba. Shi yasa Ubangiji Ta'ala yace sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum, suka rantse da Allah a wurinku wai dan ku kawar da kai ku kyale su, sai dai ku yi zargi sai ku kyale su kuma. Sai Allah ce fa'aridu anhum, ko zargin kar ku yi musu. To kamar mai tambaya yayi tambaya, dan me ba za a zarge su ba, dan me ba za a yi musu fada ba, dan me ba bulala? Sai Allah ce innahum rijis, su datti ne. Fadan da za ku yi musu da zargin ba zai kankare laifin ba sai wutar jahannama. Wa ma'awahum jahannam, makomarsu ita ce wutar jahannama. Shine wani yake cewa fallawmu yughrihim wala yujdihim, fallawmu yughrihim wala yujdihim, fal kalbu anjasu ma yakunu idza iktasal. Yake cewa in ma ka zarge su, zargin zai ƙara zuga su ne su ƙara wani munafuncin da ya fi wanda suka yi yau. In ma ka ce ba ku yi daidai ba, a madadin su gane su gyara kuskuren su, sai su ƙara haukata, su ƙara kangarewa akan barnar da suke kai. Wala yujdihi ma, zargin su ba zai amfane, zargin su ba zai amfane, zargin ka ba zai amfane su ba. Sai ke jawab fal kalbu anjasu ma yakunu idza iktasal, yace kare yana ƙara datti ne duk lokacin da ya wanka, ka kyale shi a haka shine kwalliyarsa, amma da ka jika shi sai ƙara datti. Dai kafin ka jika shi da ruwa baka jin warin sa, amma kana jika shi da ruwa sai ka fi ya fara wari. Ina fata an fahimta. Shine ke cewa da haka zargin munafikai abin da ke kara musu datti. To kaga wannan ke nuna siffa ta munafunci tana da hadari. Shi yasa munafikai za su zanto cewa fi darkil asfali minan nar, kamar yadda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira, wato a cikin wuta sune a karshen kasa. Wato suna kafirai ma suna saman su, amma su suna karshen kasa. Allah ya tsare mu. Yahlifuna lakum litardu anhum, suna yi muku rantsuwa dan dai ku nuna kunya da su. Allah ce yahlifuna, suna rantsuwa, bai faɗi da wa suka rantsai ba, saboda a baya ya riga ya ambata sa yahlifuna billahi, to anan ba sai an maimaita billahi din ba. Litardu anhum, dan ku yarda da su. Fa in tardu anhum, in ku kun yarda da su dan saboda rantsuwa da za su yi muku, fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin, yau Allah baya yarda da mutanen da suke fasikai kafirai, ko da ku a ganin idan sun ruɗe ku saboda daɗin baki da suka yi muku kun yarda da su, ya Allah bai yarda da su ba, tunda suna da dattin zuci, suna da kazantar aqida, ba su da aqida mai kyau. Suna da rantsuwa dan dai ku nuna kun yarda da su. Allah ce yahlifuna, suna rantsuwa, bai faɗi da wa suka rantsai ba, saboda a baya ya riga ya ambata sa yahlifuna billahi, to anan ba sai an maimaita billahi din ba. Litardu anhum, dan ku yarda da su. Fa in tardu anhum, in ku kun yarda da su dan saboda rantsuwa da za su yi muku, fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin, yau Allah baya yarda da mutanen da suke fasikai kafirai, ko da ku a ganin idan sun ruɗe ku saboda daɗin baki da suka yi muku kun yarda da su, yau Allah bai yarda da su ba, tunda suna da dattin zuci, suna da kazantar aqida, ba su da aqida mai kyau. Sallatin
Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu 'ala rasulihi, wallahu 'alimun hakim. Wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ira 'alayhim da'iratu as-sawm wallahu sami'un 'alim.
Ubangiji yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Al-a'rab, galibin mazauna karkara, ashaddu kufran, su suka fi tsananin kafirce ma Ubangiji. Wa nifaqan, kuma su suka fi siffantuwa da siffatuwa da siffa ta munafunci. Wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasuli, kuma su suka fi kowa cancantar rashin sanin dokokin da Allah ya saukarwa manzansa. Wallahu alimun hakim, Ubangiji ta'ala masani ne, sannan ko mai hikima ne, sannan ko mai hikima ne. Malamai suka ce wannan ita ce hikimar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai taba turo annabi ba, face ya zanto dan birni, ba mazaunin karkara ba, ba dan kauye ba. Wama arsalna min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura, ma'ana ana turo annabawa ne daga cikin ahlil qura. Wama arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura, wato daga cikin ahlil qura ma'abuta alqaryu, kaga ba daga cikin al'arab ba kenan, ba daga cikin ahlul badiya ba, saboda galibi inda birni yake nan ilimi yake, amma kuma ana ƙara nesa da birni, ana ƙara nesa da inda ilimi yake. Inda birni yake an fi samun wayewar kai da kuma gane ya kamata, ana ƙara nesa da birni, to kuma sanin ya kamata kuma na ƙara yin sauƙi tattare da mutane. Wannan hakika ce da Ubangiji ta'ala ya ambace ta a cikin Alƙur'ani, hakika ce tabbas ne da manzon Allah ya ambata a cikin hadisi. Cikin hadisin da Imam Ahmad dan Hanbal ya rawaito, yace man sakanal badiyata jafa, dukkan wanda ya zaman karkara dindindin tunda ya tashi bai taba zuwa birni ba, kuma ya ci gaba da zama bai je birni ko dan karo ilimi ko dan sana'a ko dan wani abu ba, jafa zuciyarsa za ta kekashe, za ka ga yana da karancin tausayi. Wa man ittaba'a as-sayd ghafal, dukkan wanda dukkan wata dabba da ya gani zai bita ce zai farauce ta, to sai kaga ya zama gafalalle. Duk inda tsuntsu ya tashi ka bishi, duk inda wani zomo ya fito ka bishi, inda kabarewa ka bita, inda wani kurege ya fito ka bishi ku zuba, to lalle zaka zama gafalalle. Sai ce wa man dakhala ala sultani futin, duk malamin da ya zama na fada tsantsa, kullun yana fada, ko kullun yana gidan gwamnati, ko kullun yana fada sarki, da su za a kulla, da su za a kunce, to lalle sai an fitine shi cikin addinin sa. Suka ce mafi karancin abinda malami zai idan ya zama na fada, ko da shi bai faɗi ƙarya ba, amma za a faɗi ƙarya a gabansa kuma yayi shiru, ba zai inkari ba. To wannan shine illar da take cikin malam ya zanto malam fada. Idan ka kaje fada, ko ka kaje gidan gwamnati, ko ka kaje harkata ta karamar hukuma, ko kaje fadan mai ko kaje fadan mai martaba sarki, wata bukata ce ta kai ka ta tilas, wadda akwai maslahar addini a ciki, akwai maslahar ka ko maslahar ƴan uwanka musulmi a ciki, dan wannan sai ka je gidan gwamnati, ko harkatar karamar hukuma, ko ma ko ofishin commissioner, ko ofishin minister, ko ma office din wani ne. Daga wannan maslaha ta addini ta kau, maslaha ta musulmi ta kare, to kuma kai tafiyar ka kenan. Amma daga lokacin da ya zanto can ne wurin zuwan ka kullun kullun, to sai an fitane ka cikin addinin ka. To waɗannan ababe guda uku tabbas haka suke da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ainihin ya ambace su. Ubangiji ta'ala dai ya nuna galibi mazauna karkara akan samu karancin tausayi tattare da su, akan samu karancin sanin addini tattare da su. Wannan baya nuna su duka a iya samun ɗaiɗaiku, amma kullum hukunci ana magana ne ga abin da ya fi rinjaye ya fi yawa. Ina fata an fahimta. Samun ɗaiɗaiku cikin mazauna karkara su yi ilimi ko na addini ko na zamani, sannan kuma su san ya kamata, sannan su zama masu tausayi, wannan kaɗan ne. Amma dai mafiya yawa shine karancin ilimin, karancin sanin ya kamata da sauransu. Wannan tun daga lokacin sahabbai har lokacin tabi'ai har lokacin tabi'ut tabi'ina. Da haka wata rana manzon Allah yana zaune ina. Da haka wata rana manzon Allah yana zaune, wani mutumin karkara ya shigo, yadda Ummu Aisha take faɗa hadisin da Imam Muslim ya ruwaito. Sai mutumin ya ga yaro karami ya zo wajen annabi cikin jikokinsa, annabi ya ɗauke shi ya rungume shi ya sumbace shi. Sai kalla annabi ya ce a'a, yanzu ko har kama yara kuke kuna sumbatar su? Ya ce kwarai da gaske. Sai ce ni ko ina da ƴaƴa goma amma ban taɓa sumbatar ko ɗaya a cikinsu ba. Manzo Allah ce yaya zan yi da kai idan Allah ya cire rahama daga cikin zuciyarka? Yaya zan yi, wace dabara nake da ita a kanka idan Allah ya cire jin kai da tausayi a cikin zuciyarka? Saboda kaga wannan yana nuna a wannan kenan. Sannan Ibn Kathir ya kawo kissar Zaid Ibn Suhan, ɗaya daga cikin manyan malamai ne magabata. Ya zo yana darasin hadisi, yana ba da fatawa ko yana karatu a masallaci, sai wani mazaunin karkara ya shigo. To shi ko mutumin yana da hannu ɗaya da aka yi masa a wajen yaƙi, an yanke masa hannunsa na hagu. Sai ya kalle shi, shi wannan mazaunin karkaran, yace labarin zan ci wannan mazaunin karkaran, yace labarin zan canka yana da daɗi, sai dai kuma hannunka yana sa mun shakka. Wai abin da yake nufi ban sani ba, ko ɓarawo ne kai, kai sata an yanke maka hannu. Shi kuma ya kalle shi ya ce to ba ka da masaniri cewa idan an tashi yankewa ba ka ganin hannun na wani hagu ne ba na dama ba? Sai ce wallahi la adari, al yamin yaqta'una amin shimal. Ya ce wallahi ni ban ruwa na ban sani ba. shin suna yanke hannun dama ne su musulmi ko kuma hannun hagu? Ni dai na ga baka da hannu daya, ban sani ba. Sai Zaid bin Suhani ce da shi, lalle Allah ya yi gaskiya da ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli. Mahallu shahid Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli. Mahallu shahid anan gurin yana son ya kafa masa hujja da cewa wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli. Wato su mazauna karkara galibi ba su san dokokin da Allah ya saukarwa manzon Allah ba. In ba haka ba ma da da ya ganna da hannun hagu ai bai kamata ya tuhunci cewa sata ce ba, dan in sata ce hannun dama ake yankewa ba na hagu ba. Lalle ya kamata ya kyautata su san cewa wannan a wajen yaki ne, a yakin na Hawun wato ainihin aka yi masa hannun ɗaya shine aka yanke masa hannun hagu. Ina fata an fahimta. Ubangiji ta'ala ya ce wa minal a'rabi man yattasiru ma yunfiqu maghraman, sai musiba za ta hau kansu ko musiba za ta kewaye su. Wallahu sami'un alim, Allah madaukakin sarki mai ji ne sannan kuma masani ne. Kalmar alaihim da'iratus sau suka ce jumla ce du'a'iyya, ma'ana Allah ya saukar da mummunar musiba akan su. Allah da kansa yake musu addu'a akan wannan saboda mummunan fatan da suke wa annabi da sahabbai, sai su kuma Allah ya saukar da wannan jumla dan ta zama mummunar addu'a akan su. Sai ayar karshe,
wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allahi wa salawati rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi inna allaha ghafurur rahim.
Wa min al-a'rabi, cikin mazauna karkara, man yu'minu billahi wal yawmil akhir, akwai wanda ake samu yayi imani da Allah ya kuma yi imani da ranan karshe. Wato kenan ba dukkan su suka taru suka zama ɗaya ba. Wannan ke nuna hukuncin da muka ambata na baya, wannan ya nuna galibi ake nufi ba dukkan su ba. Dai idan aka dauka dukkan su sai a dauka duk mazauna karkara kenan haka suke, amma gashi Allah ya ce wa min al-a'rab, a waɗansu daga cikin mazauna karkara, man yu'minu billahi wal yawmil akhir, akwai wanda ake samu ya yi imani da Allah, ya yi imani da ranar ƙarshe, wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan inda Allah, kuma yakan riƙi duk abin da zai ciyar a matsayin ibada da za ta kusanta shi zuwa ga Allah. Wa salawatir rasul, kuma ta zame masa sababi na dacewa da addu'o'in manzan Allah a kansa. Tunda idan manzan Allah ya karɓi zakar mutane zai musu addu'a. Salatur rasul ita ce du'a'ur rasul alaihi salatu wassalam. Ala ku saurara ku ji, innaha qurbatun lahum, lalle wannan ciyarwar tasu za ta zame musu kusanci zuwa ga Allah a tattare da su. Sayudkhiluhum Allahu fi rahmati, da sannu Allah zai shigar da su gidan rahmatsa. Inna Allaha ghafurur rahim, lalle Ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ta'ala shi yafe mana. Assalamu alaikum.